Sashin Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 6049 da kuma 25. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a gidajen radio VOA Africa akan mita 102.5 da radio amfani da Sarauniya da Fara'a da kuma FM Nomad da Dalal FM. Kuna ma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a kodayaushe akan voahausa.com ko kuma sashinhausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum. Nazir Ahmad Hausawa ne tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke fatan kun tashi lafiya. Ladan Ibrahim Ayawa na tafe da shirin zabe ko nadi. Amma kafin nan bari mu fara da cikakken labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga labaran duniya mai karantawa Sahabo Imam Aliyu. Gobe Litinin idan Allah ya kai mu ake sa ran shugaban Najeriya Muhammadu Buhari zai gana da takwaran aikinsa na Amurka Donald Trump a fadar White House da ke nan birnin Washington DC. Shugaban na Amurka ne ya gaici shugaban na Najeriya domin su tattauna kan batutuwa da suka shafi yaƙi da ta'addanci, bunƙasa tattalin arziki da kuma haɓaka Najeriya a matsayinta ta shugaba a Afirka ta Yamma, kamar yadda sanarwar da kakakin fadar White House Sarah Huckabee Sanders ta fitar. Haka nan wasu rahotanni a kafofin yaɗa labaran Najeriya sun rawaito cewa kamfanonin Amurka da ke kasuwanci a Najeriya sun buƙaci a saka batun samar da kayayyakin more rayuwa da samar da bayanan sirri domin yaƙi da ta'addanci a ajandar ganawar da shugabannin biyu za su yi. Ku kasance da wannan tasha domin samun ƙarin bayani dangane da wannan ziyara ta shugaba Muhammadu Buhari. Mabuta bindiga ɗauke da tutocin Amurka kuma da bayanan adawa da dokoki da za su taƙaita mallaka da amfani da bindiga sun yi macijiya a sabar harabar Majalisar Dokokin Jihar Minnesota. Gangamin da aka laƙaba sunan maci domin kare izinin mallakar makamai a tsarin mulkin Amurka da ake kira Second Amendment da Turanci, rundunar sanda ta jihar Minnesota ta yi kiyasin aƙalla mutane 2,000 ne suka fito. Ƙungiyoyin kare muradun mallakar bindiga daban-daban ciki har da NRA da kuma jam'iyyar Republican ne suka fito domin wannan maci. Waɗanda suka halarci macin sun ce sun fito ne saboda su aike da saƙo a kwanaki kacal da suka rage na zaman Majalisar Dokokin Jihar cewa ba su goyon bayan duk wata doka da za ta ƙayyade ko taƙaita mallaka da walwalar masu bindiga. Wata mai suna Lisa Brown ta ce ta halarci gangamin ne domin ta yi amanar cewa ƙarin dokoki kan mallakar bindiga ba za su hana masu harin kan mai uwa da wabi da ke haddasa ɗumbin hasarar rayuka ba. An yi gangamin ba da juma'a ba ne bayan da Majalisar Dokokin Jihar ta Minnesota, wacce jam'iyyar Republican ke da rinjaye a ciki, ta daƙushi ƙudurori biyu da suka nemi kafa dokoki kan mallaka da 'yancin amfani da bindiga. A Rasha, masana'antar sarrafa makamashi ta ƙarfin nukiliya da za ta yi shawagi a dorin ruwa ta fara tattaki ta farko domin aloda wa injunanta mai. Masana'antar mai suna Academic Lomonosov a cikin harshen Rasha jiya sabar aka fito da ita daga kamfanin da ya harhaɗa jiragen ruwa wadda ya ƙera ta. Za a bi da masana'antar ta cikin tekun Baltic zuwa can kusurwar Norway kan hanyar zuwa wuri da ake kira Murmansk a arewa maso yammacin Rasha, inda can ne za a loda na'urorin masana'antar mai. Ana sa ran masana'antar samar da makamashin za ta fara aiki a baɗi kusa da gaɓar ruwa na wuri da ake kira Chukotka da ke can nesa a gabashin Rasha, inda za ta samar da makamashi ga wani gari da ke kan gaɓar ruwa. Hakanan kuma ana sa ran wannan masana'antar za ta samar da makamashi ga injunan haƙar mai a yankin ruwa da ake kira Arctic. Masu rajin kare muhalli sun soki aikin gina wannan masana'antar har ƙungiyar fafutuka ta Greenpeace ta ƙaƙaba masana'antar makamashin nukiliyar a kan ruwa sunan Chernobyl a kan ruwa. Hannunka mai sanda ga haɗarin nukiliya mafi muni a jamhuriyar Soviet a garin Chernobyl. Lauyoyi kan harkokin shige da fice a nan Amurka suna gaya wa ayarin masu neman mafaka waɗanda suka fito daga ƙasashe da suke tsakiyar nahiyar Amurka cewa su da ke tattaki cikin ƙasar Mexico zuwa kan iyakar Amurka a birnin San Diego suna fuskantar kasadar a raba su da 'ya'yansu kuma a tsare su na watanni. Lauyoyin suka ce suna haka ne domin mutane su fahimci abin da suke fuskanta. yan kasashen dake tsakiyar Amurka waɗanda suke tafiya da iyalansu za su yi kalubale ga muzure daga gwamnatin Trump lokacin da suka fara gabatar da kansu ga jami'an shige da fice na Amurka suna neman mafaka akan iyakar Mexico da Amurkan a wuri da ake kira San Isidro daya daga cikin wurare da aka fi zirga-zirgar shiga Amurka Shugaba Donald Trump da ministocinsa sun sa ido kan ayarin suna kiran su a zaman barazana ga Amurka. Tun ranar 25 ga watan Maris lokacin da mutanen suka fara tattaki daga birnin Tapachuca a Mexico kusa da kan iyakar kasar da Guatemala. Jami'an Amurka sun yi alkawarin daukar matakai ko kuma mataki mai gauni cikin gaggawa. Kasar Italiya ko kuma muce hukumomi a kasar Italiya a birnin Venice sun kafa shingaye dafda hawa kan gadoji biyu da nufin dakatar da yan yawon bude ido idan aka fuskanci cunkoso birnin mai wato birnin mai
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Madalla yanzu kuma lokaci yayi da Ladan Ibrahim Ayawa zai gabatar da shirin sa na zabe ko nadi.
Jama'a assalamu alaikum barkamu da haka da masauraro ku a cikin sabon shirin zabe ko nadi wanda ni Ladan Ibrahim Ayawa ke shiryawa kuma na gabatar. Yau shirin yake cibis ne da wani nadi da ake tuhuma shugaban karamar hukumar Osun da ke cikin jihar Niger yayi. Abin da ya faru ko shine ta Allah ta kasance kan wani kansila a karamar hukumar ta Osun. Maimakon a bayyana rasuwar wannan dan taliki ga hukumar zabe domin shirin zaben mai gurbin marjayen, amma har tsawon watanni hudu ba a sanar da waɗanda ya kamata a sanar da su ba domin gudanar da zaben mai gurbi. Maimakon haka sai kai shugaban karamar hukumar ta Osun ya kawo kanin marjayen ya rantsar da shi a matsayin sabon kansila. To jin wannan labari ne yasa shirin zabe ko nadi ya bididdigin labarin kuma wakilinmu na jihar Niger Mustafa Nasir Batsari ya zanta da kusan dukkan mai ruwa da tsaki akan wannan batu banda shugaban hukumar zabe da yace labarin ya zo musu a makare don haka har sai inda Mustafa ya gama gudanar da binciken sa bai samu ji daga hukumar zaben jihar ba amma bari mu fara da shugaban jam'iyyar PRP a jihar wato Malam Musa Muhammad Zungeru jin shin ko suna sanar da wannan nadin kuma ga abin da ya shaidawa Mustafa Nasir Batsarin
sunan wanda ya rasu sunan shi ya fada wanda kuma aka ba shi ne Usman sai shi baya suke da shi wanda ya rasu dan uwan sa ne dama da aka rasa da shi dan uwan nashi an rasar da shi kafin da ya wuce dama su kayan su rasar da shi ba su gyara mutane ba ko wani ko kuma ba wani taro da aka yi kawai dai aka yi kawai aka rasar da shi haka suka rasar da shi da yake sogo za su rasar da shi wancan tabin sai sauran jam'iyyu suka haɗa kai suka ce masu yadda ba ai su ma suna da haƙƙi haka a sanar da su su ma in akwai nasu a ciki tabbatar da cewa in su ma sun fita filin daga
gaskiya
ne yawanci suka ci a su ba ruwan su kawai ana da kawai da aka ce shafa da kansu ya rasar da shi
da shi wanda aka rasar da shi dama dan ACC ne ku
shugaban Abga a jihar ta Niger Alhaji Musa Liman ga yadda tattaunawar su ta kasance da Mustafa Nasir Batsari
abun mamaki sai muka ji wai an cinci wani akan hanya kansul chairman ya rantsar da shi a matsayin kansila
shi wai aka rantsar
wani dan APC ne ni ban ma rike sunan shi ba
amma ce na dangantaka da shi wanda ya rasu
to amma ranka dade ko da dangantaka da shi doka ta ba shi dama ko da yake mu ba abun mamaki ne a wurin mu ba
me matsayin ku akan wannan matsala
a matsalar mu shine ban mu yadda ba ya kamata a bi doka kuma irin wannan mai girma gwamnati ya sa ido akan irin wannan abubuwa su daina faruwa domin wannan ba zai taimaka mu demokradiya ba irin wannan abubuwa ba mu sani ba ko ya sani ko bai sani ba ya kamata mu samu kafafen watsa labarai mu hada domin wannan sakon da kake kunnan shi
wanda za ku ke a sauke shi wannan da aka rantsa
to ai ba ma magana rantsuwa a ciki akwai zahi a ce mutum ya ci zabe gashi certificate of return sannan an dauki wani akan hanya an rantsar da shi to kaga wannan bai zama abun mamaki a wurin mu ba saboda chairman din Ushishi ya ga wani akan hanya shi ma ya rantsar da shi kaga mu gare mu ba abu bane na farko amma in ya zanna biyu sai fara zama abun mamaki
to yanzu me za ku yi
abinda za mu yi muna son hukumomin da ya kamata suke da alhaki akan wannan abu su gaggata daukar mataki in ba su dauka ba to mu muna da matakin da zamu bi akwai matakin ba zan iya ga maka yanzu ba sai in ba su dauka ba
yanzu to za ku ba su wa'adi ne kamar nan zuwa kaza
haka wa'adin da ya kamata a yi zaben a ya riga ya wuce yau muka zauna da hukumar zabe ta jiha ta hitar da timetable na zaben Isa a karamar hukumar Kacha da zaben shi ma duka by election din ne a gurara a izo annan kaga banda na Ushishi so tunda banda na Ushishi ban mu san ita abinda AP take nufi ba koko abinda ta yi akwai kuti shi ya tabbata
hukumar zaben kun tuntube da mi tace muku
ai ba alhakin mu bane mu tuntube hukumar zabe ko wani kansila ya mutu ko kuma wani kansila bai mutu ba domin ta kira mu akan zaben ezon a karamar hukumar gurara da Isa karamar hukumar Kacha kaga ba mu muka rubuta mata
amma yanzu tunda matsala ta faru me kuka ce musu su INEC
tunda da naji abun na kira chairman na INEC na ga mishi yace don Allah don Annabi in yi hakuri za su yi bincike akan wannan abu kuma ya ga min sun yi bincike sun tabbatar da wannan magana gaskiya ne amma chairman din ya ba su hakuri nace a dalili ne da yazo ya ba ku hakuri in ya ba ku hakuri shikenan ku kun hakura an cuci jama'a
to shin jami'ar APC na jihar mai mulki na sanar da wannan lamari to nan ma Mustafa ya tattauna da sakataren tsare-tsaren jami'ar ta APC na jihar wato Ismail Madubo ga kuma abin da ya shaida wa Mustafa din
a hakika ba mu samu labarin rasuwar wani kansila daga Ushishi ba kuma in har kansila ya rasu a Ushishi mun san tsare-tsare da ake yi za a tura mu hukumar zabe ne hukumar zabe ta kira mu ta ba mu rana da za mu je mu zabe share fage kafin a zo a yi zabe na jira election in an ce chairman na karamar hukuma ya dauko wani kanin wancan ya gaji wannan kujera addini da ta tanadar da gado ta yi bayanai akan abubuwan da yake to a gada da kuma wanda zai iya gadon su kujera da ake da shi na kansila kujera ne na haƙin al'umma ba appointment bane da wani zai ce a dauko kanin wani a rubuta abin nan matukan chairman na local government yayi haka yayi kuskure babba kuma jami'a za ta dauki mataki na hukuntawa akan shi
amma yanzu ne mun kuma san da batun mutuwa ba kusan mata hudu
mu wannan labari ba kuma ba mu ne zai sanar ma a rubuce ba hukumar zabe ne zai sanar ma hukumar zabe ne za ta kira mu ta gaya mana cewa akwai rasuwa wuri kaza ya za a yi ka san sabani yadda ake yi da
amma da Mustafa ne mu ji daga bakin shugaban karamar hukumar ta Ushishi da ake tuma yayi wannan nadin Mustafa tambaye shi shin da gaske ne ya rada kanin kansila a matsayin wanda ya mai gurbin sa
ai baba da mama da wani ban amma ai ba wani na san nata da wani mana zai ne ba ma duk da wani ba abu ba ne ba ba wani ko abin ba eto amma su sun ta ne cewa akwai wani Usman shine kadan kana mata din
ko da ya he kan shi da kuma shi ya an gode akan what the na da ko fa shi ne sai da office da kake za ka zo da shi wannan su ga kuma a nuna mini kamar su suke suwa da ko ba ba ta tafi kuma ba police ba ko da tsotsin nan mana da ba kowa idan ni ke da nazarin tsafi ka ne ko ne da aka da san ko ta tsamu da wasu da shi da da shi da 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 Allah ya bada 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 shi da
to
kana zan rubuta eh ya kamar ya tsaya ta tsara kenan kake nufi ko ko eh kamar yana so ya tsaya ta tsara kenan kuma kuma shi
yana so ya tsaya ta tsara kenan to ka kawo shi na'am da ma abin da hukumar zabe ta ce sun ce baka kai muku labarin mutuwar kansilan nan ba sai satin nan da ya wuce ran juma'a
sai to in fact akwai alaƙa su wajen dan
dokar kasar ce ne game da wannan lamarin ga kuma abinda barista Muhammad Ensuru yake cewa
na farko dai idan tunda zabe ne wanda aka zaba ya mutu within 24 hours 24 ya kamata a ce ita state INEC kuma tunda councilor ne state INEC ne INEC watan hukumar zaben Niger ita ne take organizing local government election ya kamata a ce cikin awa 24 ya shi chairman ya yi reporting musu ya ga musu
rubuto musu cewa
rubuta musu officially cewa wani kaza mai rikon kujera na ward kaza councilor kaza ya rasu saboda haka muna neman ku ku zo ku a zuwa mana zabe sannan yayi informing party sa shi ma gawa patin sa saboda su ma su yi shirin su yi primaries ai dole su yi primaries dole za a samu candidate kala kala da za su yi to su ma su yi primaries na wannan sannan a sake yin zaɓe babu wata doka da ta ba shi iko ya je ya ɗaura wani in ya ɗaura tunda ya musanta
ya sa wani a wurin
in tunda ya musanta ba mu da tabbas kenan cewa ya sa wani in ko ya sa to yayi kuskure babba ya shiga laifi domin bai da wannan iko doka ba ta ba shi wannan iko ba
to shi wannan jinkiri da yayi fa kusan watanni biyar
wannan ma laifi ne wannan ma ya nuna cewa yanzu Bature ya ce there is no smoke without fire watan babu ba ganin hayaki ba tare da an kunna wuta ba ai wannan jinkirin da yayi shine yasa mutane ke cewa ya daura wani
to da yake bamu samu ji daga bakin shugaban hukumar zabe ba ko kuma ita hukumar zaben jihar ba zamu ci gaba da bin hukumar har sai mun ji abin da ta gano da kuma matakin da za ta dauka idan har hakan ya tabbata gaskiya yanzu kuma yau anan shirin zai diga aya a madadin wakilin namu na jihar Niger Mustafa Nasir Batsari da bakin nasa sai Julie Gresham da ta daidaita sautin shirin ni madugun shirin Ladan Ibrahim Aiwa ke cewa sai wani sati cikin iko Allah.
Kuna sauraron shirye-shiryen sashen Hausa na muryar Amurka ne daga nan birnin Washington DC yanzu kuma sai rahoto na musamman.
Jihar Borno ita ce jiha ɗaya tilo da fuskanci hare-haren 'ya'yan ƙungiyar Boko Haram mafi muni wanda ya kasar harkokin ilimi a faɗin jihar kama da kisan wasu ɗalibai da sace wasu daga cikinsu da kuma rugurguza harkokin karatun baki ɗaya har ma da kone-konen wasu makarantu sakamakon hare-haren wanda ake san cewa 'ya'yan ƙungiyar Boko Haram ne wanda hakan ne ma ya sa gwamnatin jihar rufe dukkanin makarantun da ke wasu ƙananan hukumomi da ake ganin tamkar ba su da tsaro don dawo da su wasu garuruwan da ake ganin akwai ingantaccen tsaro ciki yanzu haka dai gwamnatin jihar jihar ta ce ta dukufa wajen sake ganin cewa ta sake farfar da harkokin ilimin a fadin jihar kama da gina wasu sabbin makarantu da kuma kuskure waɗanda ake da su. In saka dai gwamnatin jihar na kan gina wasu makarantu ne ce za ta samu rayuwar ƴaƴan kungiyar Boko Haram ciki wanda suka tasar ma fiye da 50,000 da ma waɗanda aka kashe iyayensu sakamakon wannan rigingimu a ciki da wajen jihar wanda yanzu hakan kuma ta soma daukar nauyin wasu dalibai musamman ma ƴaƴan Fulani makiyaya da kasarinsu makiyaya ne wanda wasu daga cikin su sun rasa ma shanun nasu sakamakon wannan rigingimu na ƴaƴan kungiyar Boko Haram din wanda dama daga cikin su suka dawo birane don neman abin da za a ci gaba da gudanar da rayuwa musamman ma na ayyukan gadi da dai wasu kananan sana'o'i yayin da ƴaƴansu kuma ke rika musu irin waɗannan sana'o'in. Sai dai gwamnatin jihar Borno Hazar Bakashin Shatima yace ba za su bari su ci gaba da ganin irin wannan tafiyar ba ganin cewa dukkan su na da haƙƙi karkashin sa na ilmantar da su kamar yadda za a ilmantar da ƴaƴan kowa da haka ne ma ya soma wani shiri na musamman na ilmantar da ƴaƴan waɗannan makiyaya da yanzu hakan ake da fiye da 500 a wata makarantar da ake kira Academy College of Theology wanda ta kasance tsaye daga cikin tsofaffin makarantu da ake ji da su muna samar da ilimin zamani ne da na addini. Na yi dai tattaki zuwa wannan makaranta na ganewa idanuna yadda waɗannan ɗalibai ke samun karatu ga kuma yadda tattaunawa ta kasance da wasu daga cikin waɗannan ɗalibai da suka samu irin wannan dama a karo na farko cikin rayuwarsu.
Surara Aisha.
Aisha kina aji nawa?
Ina nursery.
To da lokacin kafin a kawo ki nursery kina makaranta?
Eh.
Kina makaranta ina?
Ina nursery. Surara Hafsa Abubakar.
Na'am, kina aji nawa?
Ina aji uku.
Aji uku kina jin dadin karatu?
Wallahi muna jin dadin karatu.
Me yake koyar da ku?
Ana koyar mu Arabic, English da Maths da Quran.
Da kuna karatu ne ko kuma ku taba shiga makaranta ba?
A'a, ba mu taba yin makaranta ba, nan makarantar muka fara kuma mun yi ilimi, mun gode mu babamu.
Kin yaro da sunanki?
Na iya.
Kin iya karatu?
Eh.
To Allah ya taimaka.
Amin ya Rabbi. Fatima Umar.
Da ina kike karatu?
A Islamiya.
Baki a makarantar Boko?
A ba na Boko.
Wannan karon da aka kawo ku nan ko?
Eh.
Yanzu kuna jin dadin karatun ko?
Eh, muna jin dadi muna yi.
Abdullahi Sani.
Da makana makaranta kafin ka kawo kana?
Eh, na yi allo dai.
Karatu allo ce suka sha an kaka nan zaka yi allo da zaka yi karatun Muhammadiya. Da kuma na Boko?
Eh, duka ina yi.
To ya kake jin karatun?
Wallahi yana shiga sosai.
Kana fahimta?
Eh, muna fahimta.
Sai dai duk da irin wannan dama da gwamnatin jihar Borno ta baya waɗannan ɗalibai, gwamnatin jihar ya sake jin hankulan iyayen yaran yana mai cewa,
ina kiran ku don Allah ku guji wa ƴaƴanmu mata aure da ba su kai lokacin aure ba. Don Allah ku bar su su samu ilimi.
Dr. Muhammad Sani Al-Bulaturi dai shine daraktan wannan makaranta na Economy.
Yau dai in takaita mun magana muna da yara guda 525 kuma gwamna ya ce duk lokacin da wani bafulatani ya zo ya ce zai karatu a ba wa yan nan fulanin dama kawai ko sun kai 1000 ma duk abin da ya shafi ɗawainiyar su Allah ba zai sa gwamnatin Borno a ƙarƙashin jagorancin sa ta kasa yi musu.
To wai shin me ma iyayen waɗannan ɗalibai Fulani ke cewa ne kamar da irin wannan dama na ilmantar da ƴan nasu da suka samu?
Sunana Usman Usaini.
Ka a daga cikin iyayen yaran da aka kawo?
Eh, ina a cikin iyaye wanda ya kawo yaran sa makaranta
a nan. Na'am, ƴaƴan Fulani.
Eh, ƴaƴan Fulani.
Ke bafulatani ne?
Ni ma Fulani ne.
Na'am, me ne da aikin ka?
Aiki na dai muga amma mun ga da kiwo ne, sai kuma Allah ya shigo da mu gari.
To me ba ku kamar sha'awar kawo ƴaƴanku karatu?
A wani wuri ma Fulani koran su ake yi, kuma mu a nan Borno za a dauka yaran mu a sa a makaranta.
Kamar akwai wani abin da kuke biya ne?
Wallahi ko ba mu ba ma biya da abinci da inifo da takardu duk abin da ka sani na makaranta duk daga wajen hannun gwamnati ne.
Yaran ka nawa ne suke karatu a nan?
Ni yara na guda 7 ne suke karatu a nan.
Madam Coach Batade yana ɗaya daga cikin masu tallafa wa gwamnan wajen harkokin yaɗa labarai ta bangaren TV, wanda ita ma da tana dafawa mai gidan nasu ne wajen ba da nata gudunmawa don haɓaka harkokin ilimi a wannan jiha.
Yanzu shekara 7 kenan da nake ba da wannan taimako ta fannin karatu. Da farko na so mu da yara 20 a shekara, amma wannan session din da ikon Allah na iya na sponsorin yara 100 ba kawai su yi su shiga makaranta na sa su surfta jam wanda suka samu suka yi passing jam nasu da kyau, zamu nema musu university shine niyan mu. Yara 100 nan gabaki da musu ya musu jam form kuma surfta a cikin su result ya fito, mun samu wasu da suke da result masu kyau wanda za su iya barin College of Education zuwa university.
Kamar waɗannan ɗalibai mata ne ko kuma maza ne?
Na fi sa ƙarfi a mata da shike ni ya mace ne, kuma na san mata a nan arewancin mata suna baya in yazo ta fannin karatu. So mata ne haɗaɗɗe da maza, amma matan sun fi yawa. Idan yara ba su yi karatu ba, mun da muka yi karatu ba za mu ji daɗin rayuwarmu ba. Don rashin ilimi gaskiya shi ya samu muka sami kanmu a wannan matsifan da muke ciki a Borno.
Na kuma sake tambayar gwamnan ko wani tanadi aka yi game da ci gaba da dokan irin wannan hidima idan har gwamnatinsa ta shuɗe.
Insha Allah mun yi cikakken tanadi za mu nada mutane na gari mutane na korai su lura da wayannan yaran da magarantun. Shi yasa mu muka gina magarantan kanmu. Kuma insha Allah yarjejeniya da zamu shiga da Elkeni zamu biya su kudin kamar shekara 4-5 wanda insha Allah yaran nan za su samu ilimi har zuwa lokacin kuma mun yi imani Allah yana tare da mai gaskiya babu wani gwamnati da zai so yace zai hana abinda ake ya Fulani ƴan uwanmu dole ne kuma a tallafa musu domin suna cikin tsananin rashi da talauci to dole ne ai tanadi a tallafa musu musamman ma ta fannin ilimi a yanzu kafin dare yayi mana.
Comrade Musa Ino Kubode shine commissioner ma'aikatan harkokin ilimi na jihar Borno.
Yau muna maganar matsalan tsaron nan kowa ya san abin da ya kawo shi. Ummul Baisan wannan shine jahilci. Ashe in ba mu yi maganin wayannan abubuwan ba to mu tsammaci wani matsalan fiye da inda muke ciki yau Allah ya sauke.
Na kuma zaga wasu azuzuwan karatun waɗannan ɗalibai inda tadda suna ɗaukar darasi kamar haka. Ganin cewa waɗannan ɗalibai za su tafi hutu kuma an saba musu girki su biyu kowace rana a wannan makaranta. Gwamnatin jihar Borno Honorable Kashi Tima ya sake tanadar da buhuhunan abinci ga iyayen waɗannan ɗalibai cewa ko da ma suna hutu a cikin rufa musu irin waɗannan abinci.
Kowane iyaye za mu ba ku shinkafa buhu ɗaya da spaghetti da mai galan ɗaya. Yara sun je hutu ya kamata a ciyar da su yadda mu muke ciyar da su a makaranta.
Hajiya Fatima shugaba da mandate na cikin shugaban mata da ke kula da girkin waɗannan ɗalibai.
Irin abincin da yaran Fulani suke ci a yau wallahi ko gidan gwamna irin abincin da suke ci kenan.
Shine irin wanda ake kawo ku daba ko ku
irin shi ne ake kawo mana gwamna yake mana order barista yake kawo wa mu dafa yara.
Kamar da me yake kawo muku?
Yana kawo mana madara, ana kawo fulawa zamu yi fanke, muna yi musu shayi da wannan breakfast kenan zamu yi musu fanke da shayi da madaran shi kamar yanda kowa mai kudi zai sha. Da rana kuma yanzu haka yana wanda yana kan wuta kana ganin shin nan. Shinkafa ne da miyan stew a stew din kuma da nama.
Na dai dan zaga cikin wannan makaranta inda naga waɗannan ɗalibai da suke shekaru 9-10 ba suna cin abin da aka girka musu wanda har ma na so matabbar su. Wa zai dan mun irin wannan abinci?
To wa zai dan mun a cikin kuce? A'a shikenan kuce da gode. Ke mai sunan ki?
Amina.
To me yake ci?
Rice.
A Hausa fa?
Shinkafa da miya.
Da miyan dage-dage? To kun ci da safe?
Eh mun ci.
Me aka ba ku da safe?
Fanke da shayi.
Fanke da shayi yanzu kuma an ba shinkafa da miya.
Eh.
Yana isan ku?
Yana isan.
To Allah ya taimaka. Ai karatu ko?
Ganin cewa waɗannan ɗalibai sun fito ne daga wurare daban-daban da kuma shekarun su ya bambanta yayin da wasu daga ciki suka kasance masu wayo wasu kuma ƴan ƙanana ne. Hakan yasa na tambayi daraktan wannan makarantar wato Dr. Muhammad Sani Albulature ko ya da biyun waɗannan ɗaliban yake a da da kuma yanzu.
Wato watannin farkon nan ba sa ma iya cin abincin saboda wawa ake har a zubar da abincin. In suka ɗauki in za su yi alwala akwai babban bahu haka in sai su ɗauki buta sai su tsoma a cikin bahun sai su iba. Sannan kowa nema yake ya ci zalin wanda ya fi ƙarfinsa. Haka muka ringa fama da su amma yanzu walillahi alhamd. Za ka ga yanzu su suke kontrolin kansu za su alwalarsu a tsanake za su ci abincinsu a tsanake suna jin daɗin karatun.
Zaka dai an kwashi watanni 7 ne ana ɗiban waɗannan ɗalibai a matakai daban-daban a wannan makaranta na Academy da suka kwashi shekaru 40 suna aikin koyarwa wanda kuma na ɗaya daga cikin fitattun makarantu da dan sai wane da wane ne kawai ke samun irin wannan dama amma cikin ikon Allah sai ga ɗan Baflatani makiyayi ya samu irin wannan dama da neman ilimin zamani da na addini a sauwaƙe. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Kuna sauraron shirye-shiryen sashen Hausa na muryar Amurka ne daga nan birnin Washington DC. To madalla, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma can anjima da hantsi za mu sake dawowa da wani sabon shirin in Allah ya yarda, inda za ku ji mu ɗauke da shirin na garin kowa wanda Sahabu Imam ke gabatarwa. Yanzu a madadin sauran abokanan aiki a nan sashen Hausa na muryar Amurka, ni Nazar Ahmad Hausawa ke cewa a huta lafiya.